sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaila ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfi da Hashim Gumel. Amurka ta sake kai hare-hare kan mayaka da ke kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a Somalia. Ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata, biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Hare-haren wanda rundunar sojan Amurka Africa AFRICOM ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan Amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar ragowar maya tsakanin sojojin Somalia da Al-Shabab a jihar Galmudug. Yankin da aka auna a harin sama a ranar Talata. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon, John Kirby, ya faɗa muryar Amurka da sauran 'yan jaridar da ke tafiya a cikin jirgin sojan Amurka tare da sakataren tsaro Lionel Austin cewa hare-haren da aka kai ranar Juma'a an kai su ne da taimakon sojojin Somalia a kusa da ƙauyen Gikad. Ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soji. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta faɗi jiya Juma'a cewa ba ta kare ba game da sabbin takunkumin da ta rantsa sanar kan wasu Amurkawa da dama wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da Washington ta kakaba wasu jami'an kasar China bakwai takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin Amurka, in ji sakatari yaɗa labarai John Psaki a lokacin da take amsa tambayar muryar Amurka yayin tattaunawar labarai a fadar White House. Waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda Beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa, in ji John Psaki. Da safiyar ranar Juma'a ne China ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin Amurka Wilbur Ross da wasu Amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya Amurka da batun 'yancin ɗan adam, biyo bayan takunkumin da Washington ta kakaba wa daraktoci bakwai da kuma daraktan ofishin hulɗa da Hong Kong a Beijing. Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moïse jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙara harbe-harbe, lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban kasar Martin Moïse ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke son yi zai kai ga kwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba, dole a yi mana adalci. A halin da ake ciki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza arewacin birnin Kafhetin, suna kona shingaye da ihu abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaki mai sa hawaye. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a garin Port Sudan na kasar Sudan sun ce sun ga gagarumin makaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, kuma suna zargin karuwar ta samu asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in Delta. Jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140. Dr. Zafaran Ahmed Azzaki, babban darakta a ma'aikatar lafiya, ya faɗa shirin muryar Amurka na Sudan in focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun dan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus, wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar coronavirus na Delta. Jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samo asali daga halin da ake ciki a Afghanistan, ciki hadda na masu neman samun bizar shiga Amurka ta musamman, a cewar fadar White House.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a cikin shirin namu na yau zamu tattauna ne da prefect na Difa Alhaji Abobe Wargazen Adam wanda ya yi mana bayani kan halin da ake ciki da kuma yadda bala'in Boko Haram ke shafar al'ummar wannan yanki da farko dai prefect Abobe Wargazen Adam ya mana bayanin irin girman aika-aikar Boko Haram a wannan yanki fa
Boko Haram a zaman da muke yau ta ci mana to a ƙwaryan da kuke ta da Hausa Boko Haram matsala ce matuka babban matsala a yau ta hana mana cin musi mutane da suka fito daga Nigeria suna difa namu mutane da suke bakin ruwa suna cikin garin difa sun rasa wurin noma sun rasa wurin kiwon su sun rasa wurin kamun kifin su duk don saboda matsala wannan ta Boko Haram
idan muka duba yanda suka yi barna sosai a bangaren Nigeria da Chadi musamman a bangaren ku kamar ta kamaime yaya masifan Boko Haram ya shafi mutanen ku
bin san banna da suka yi a Nigeria bin san wanda suka yi a Chadi ba amma na ga wanda suka yi a wurin mu wanda suka yi a wurin mu banna ce tunda na katanta muku mutane yau wanda suke zamani ba su da abin da suka yi kun san dai tabarbarewa arziki ce mu sun tabarbare mana arziki sun hana mutane kwanci Boko Haram mu alboba ce a gare mu
kamar a bangaren Najeriya suna da abin da ake cewa civilian JTF ko yan farauta ko yan gato da gora waɗanda suke taimakon sojoji wurin yaki da yan Boko Haram din nan ranka dai a yankin ku kuma kuna da irin wannan
mu nan muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su menene irin su wanda ne za su gani su ba da labari sun gani soji shike da bindiga su suke fama da su a kan bindiga amma da kai kuma gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji labari mai bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can suna da bindiga suna farauta Boko Haram babu su wannan
idan muka duba Boko Haram zuwa yankin karanka dai zamu ce matsalan yana karuwa ne ko yana raguwa ne
wallahi matsalar tana raguwa tunda dai yanzu Boko Haram kun san ita kankan matsala komin kankantarta matsala ce kuma komin kankantarta mutum dan mutum yana jinta mutane hakuri kaɗan ya muna saura Boko Haram ta kare mu futa da ita an yi so daɗa kowa ya koma cikin aikin da za a yi na cigaban ƙasar
idan muka duba ƙoƙarin da sojojin Niger da kuma sojojin ƙawancen Dakarun tafkin Chad suke yi a matsayinka na shugaban al'umma kana ganin ana samun ci gaba ko kuma akwai bukatun sai ya gyara a inda suke tafiyar da wannan yaki
kuma lallan shekara wajen shida za a ce ana cikin wanga abu amma ba dan da yake ba kasashen ga da kai incin dan adam da ake al'akari da shi a ina tsammanin da an ga abu yanzu in kone su ma za a yi aida an kare amma fisbillahi sojoji ko su zan na Niger ko su zan na Chad ko su zan na Nigeria duka babu wanda baya nashi kokari abu ne yayi yawa abu ne shiga baksan daidai ina ba yake kamar kana kokowa ne da wanda baka gani yau suna wani wuri kun ji labarin suna nan amma kuma da za ku wa ba su bane za ku gani mutane ne za ku gani normal wadan gare ni cikin tare da kowa hakan ga su ne za ku yi daidai da su kenan kuma gariruwan da ma an ka fita za ku tarɗo su mutane suna ciki kuma su ne za ku gani tare da su kuma abin da ya zan ka suna cikin mutane ne ba mutane bane da suka kauye ce kam suka kama wuri suka ce ga kasan mu ga wurin da muke wannan inda haka aka samu aida yake su ya kare
to yanzu idan muka duba yanda sha'anin rayuwa yake a yankin tafkin Chad nan da kuma matsalan Boko Haram a gaba daya kai kana da kwarin gwiwa cewar nan da dan lokaci kadan za ku fita daga cikin wannan matsalan ko kuma kana tunanin zai dauki lokaci mai tsawo
duk lokaci in kwana guda ma ya mutsa min kenan a duk lokacin da zai doka duk kanan cece shi ina ganin lokaci ne mai tsawo tunda yanzu haka zaman da muke a jifa tare da mutane mutane da yake da ba ruwansu da wani su nemi taimako su mika hannu wani wuri noma su ne suka dogara gare ta kiwon su ne suka dogara gare shi yau ya wayo safiya yau basu da inda suka yi wannan kiwon nan basu da inda suka yi wannan noman nan sun komo wuri guda sun gamu wuri guda kenan kamar ka doka ne a ce nan cikin kasar Injamina duk Chad ta komo duk ta zamana cikin kun san wuri za a yin kaɗan ayyuka za su yi kaɗan to shi ne kaɗai mu yau a cikin zaman da muke yi na matsalar ta Boko Haram matsalar Boko Haram kuma matsala ce wadda yake inda yarda Ubangiji ga yadda dai ake ta yana in ana samu ana yin irin waɗanga tarurruka to inda yarda Ubangiji za a jibowa sai dai sunan shi wanga taron da ake yi kamar wanga taron yanzu da aka yi da kawai abubuwan da tsakanin mu ba mu san mu suke yi ba su ba su san mu muke yi ba ya san a wannan taron gaske suka yi a yau ma wanga taron da aka yi sun tabbata sojoji sun tabbata ko ku ce muku FMM ta tabbata da kawai abubuwan da ya kamata ta ga mu mutane da kawai yanda ya kamata ta je ga mutane da kawai yanda ya kamata mutane abinda suke jira gare ta iko waɗannan abubuwa ba ta yi tsammanin ba za su fitowa sai ku ga su Allah ya sa safiya ta wayo mutane sun gai duka da suke ciki hulɗa da sarakin gargajiya hulɗa da gwamnatoci hulɗa da masu iko a cikin garuruwan da suke ciki hulɗa ma da mutanen da ma ba su ba ikon ba suke ba ko suna nan cikin community ne manoma ne makiya ne dan kasuwa ne hulɗa da su ya kamata ta zan abinda an ya zan abinda an ka ba ƙarhi dan saboda kowa ya yarda da kowa kowa ya san in ya bada labari ma labarin shi da ya bada dan saboda aiki da shi
wani lokacin idan sojoji suna faɗa da 'yan ta'addan na Boko Haram akan samu korafe-korafe cewar ana shiga haƙƙin ɗan adam kamar an kakkula wata ran ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta duniya irin su Amnesty International za su ce sojoji sun yi karantsiya 'yancin bil'adama misali ko a Niger ba a samun wannan korafe-korafen
ni dai gare ni banga wani incin ɗan adam da aka saka ba a wurin babu shi amma incin ɗan adam inda yake takuwa can ne wajen yan Boko Haram ke ina tsammani sai Amnesty International su waɗanda suke ganin an taka incin ɗan adam ya kamata su je wajen su ya kamata su gama nuna wajen mu fi sibillahi sojojin mu mutane ne waɗanda yake sun samu horo akan incin ɗan adam babu wani zancen taka incin ɗan adam
idan muka duba kamar yadda ake samun matsalar Boko Haram a Najeriya da Niger da Kamaru da Chad duka damuwar iri ɗaya ne ta'addancin iri ɗaya ne amma kuma kasashen daban-daban ne kana ganin yadda za a tunkari su iri ɗaya ne ko kuma kowace ƙasa akwai yadda ya kamata ta tunkari matsalar
kun san shi duk da Allah ya sa mun gama hankalin mu wuri guda tunkarar da za mu su tare ya kamata mu tunkare su amma da abin da yake shi na soji ne ni ba soji ba ne ba ni iya in ce musu ga yadda ya kamata su yi amma dan tunkara inda yanzan tare muke duka kasashen ga hankalin su guda maganar su guda a tare ya kamata mu tunkare su sarasa inda za su
yayi mun kamar yanzu a bangaren ku misali wani irin ta'addanci ne kuke fuskanta daga yan Boko Haram kamar me da me suke muku
yau Boko Haram sun kai inda yake satan mutane suke doke mutane su doke mutum su yi garkuwa da shi su nemi kuɗi a cikinsu an samu kama sun gurɓatar da al'adun mutane yara sun ɓata mana yara ƙwarai inda waɗansu suna samu a cikin wannan sace-sacen nan su masu zan barayin mutanen suna ɗauka suna neman arziki ta wannan hanya sata dabbobi aikin su ne kama sata ko mi kuke ce mi sata hanya nan fraud kuke ce mi kama a kewaye duwan ko a kewaye police ko a kewaye fraud da wannan kamar yanzu mutun ya dauko kayan shi cikin mota ya kewaye custom kinan dan ka a ganshi yawa to su moga Allah yawa aikin fasa kwabri ya kai muna kwaya babu jarraba duk abin da ka tabbata dai wanda yake gashi nan na lalata ne boka haramta ka muna shi
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dangari daga nan gidan Radio Niya FM na birnin Kwane Shangudan Niger suna da Haruna Mamman Bago kuma mun sabka a garin Debisu gidan Kibiya dake cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwane a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar garin ba nesa yake ba yana 1 km ta kalilan ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga headquarter birnin Kwane ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwane kuma hadu da ɗaya daga cikin dattawan garin na Dubisu gidan Kibiya malami mai sunanka
sunana Bato Labo
kana da yanzu shekara ka nawa yanzu
yanzu ina da cikin shekara 70 ba ɗaya gare ni
to muna ɗan musan shi wannan gari na Dubisu gidan Kibiya me yasa aka ce mai Dubisu gidan Kibiya
lalle gidan Kibiya nan da kaje ana cewa Dubisu gidan Kibiya taka dan abinda mun ka sani kakanni da uwaye saboda zarumtin gidan Kibiya na kasirin gidan Kibiya tunda mu mahalba ne gidan Kibiya mahalba na na kasar birnin Kwane da har ta kai ga masarautar Kwane
hali kamar ni ko ka hali
mu komi muna yanzu ɗan zamanin da na aka ce ga gugwar yaki ya taso mu kakannin nan namu da uwaye mu da yana da mutabar yaki kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki Kibiya dan mun ka saki Kibiya ko na mun ka san take sai ta kai
to kamar kana ka ba mu Allah wani dan tarihi na kamar martabar Kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkarar ta birnin Kwane
eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba abu ne da yake zai tuwa Kwane shi ta Kwane da yaki cikin lokacin nan sarakai da sai sarki ya aiko mu Kibiya yake to kaji matsalar da ta faruwa da zafi shigo a cikin birnin Kwane na shi Kibiya ce ai wannan an gama
kuma hakimin garin shine aka ce ma Kibiya
ka san hakimi daban Kibiya daban eh mu nan Kibiya ta nan ka gana ta
kenan wanda a jagoran mutanen gari shi yake Kibiya nan ko
eh kamar nan shine a Kibiya nan wanda ka wanda a jagoran abin tunda mai gari namu yana can ne mai gari shi wanda kamar shi sarauta ta ta mu ta Kibiya kenan wannan abin nan da yake zai tuwa cikin Kwane da yaki dan nan kakannin nan mu Kibiya ta an sakan mai tattai ko a kishi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakkuwa dan makiri nan tsakanin bingire da dan makiri nan Kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba
to da ina an ka saki Kibiya
dan nan an ka sake ta
dan nan cikin
dan nan gari eh dan nan gidan Kibiya an ka sake ta
to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa
yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna 2021 kenan yana da shekara 341
da girkawa
tunda kakannin nan mun sunka tau mu musamman wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ce ma gidan Kibiya to mu gidan zana bisa gidan zana kakannin mu hakwana
na'am to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane
a mu ne dinan gidan Kibiya ba mu da ta kabila dan mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da ya taho ba mu ne gidan Kibiya ba mu san mu wani hulla da wani bahillaci ba haka ko
wani buzu
haka
wani ba
tunda duk wanda asalin gidan Kibiya da wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata duk wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata
ni ya dalili
saboda gado na tun kakanni da kakanni
ni ba su haɗe dalilin da
ya a sun haɗe sun faɗi dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zalumi kake kana son kai zalumi taka kenan baka alman bahillata baka don inda da ka alman bahillata to wannan duka alamari na ku duniya ta
asirin ka
hakuri ya asiriya ta ce kenan ko mace ta kai da kai tana ya kan kasa
to su mutanen da su gidan Kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'ani
a mu mutanen gidan Kibiya inda gidan Kibiya ta taso da Najeriya ta taso
da Najeriya
da Najeriya ta taso
Nigeria wani waje cikin Nigeria
da dai kabo da kabo dai muka taso
da wajen da jahar Kebbi
da jahar Kebbi
kan
cikin kasar Kebbi to da can asalin gidan Kibiya ya taso dan wanda a tushen gidan Kibiya din ba gai shi a tushen gidan Kibiya
shi ya kawo gari
ya kawo gari dan bisa icce na shi ke
din ba gai
din ba gai bisa icce na shi kwana in dano gari to bisa ita can nan da kwana
to da can kasar Kebbi da ya taso kuma gangaruwa na taho ko
gangaruwa na yanzu kanan sai ya taho ya huce sakwato ya yi shigo lela har ya za kwani da ya za kwani da ya taho dan ni tasowa ta na yawo da tanya nan tanya nan tanya da kwana bisa gare ta to da ya taho zai huta to sai da ni tanya nan sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan Kibiya ga tsaya nan ka ji muhawara abin da ka ta gidan Kibiya
to da ya taho shi da ya zaka ko da jama'a ya taho
iyali ne shi da mata ta yana to da ya shi
babu wasu mutane sun ka goro
eh babu wasu mutane da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ni Allah ni abinda mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai
yanzu nan gidan Kibiya abinda mutane kai noma na kasuwanci da shi dina ake
muna mu san kamar su shi wannan gari Allah ko wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan garin an gabo
amma abinda muka takama da shi mu an Kibiyan nan ta nike ma zakwan lokaci na don ko macen gidan Kibiya ya Haruna Mamba an tace yau ka bata ma sai ce sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu mutanen gidan Kibiya duka an kazan musulunci ya rada gidan Kibiya shi yasa har yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan take gidan Kibiya ita kan ba a yar barinta
to yanzu Kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu Kibau din illa dai suna na daya
aka ta Kibau Kibau ne Haruna Mamba kwai har gobe akwai su
akwai su Kibau
ko gobe akwai su Kibau
amma dai an bar hal ba su ajjana suke ana
kan an bar hal ba su yan kaga Kibiyan nan ne yan kaga an tahi sai kamar sallah a taiwa da sarki sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu ta so makakani da wai duk Kibiyan ne da gani ko da shi karkashin sarakuna na su karkashin sarki da suke duk abinda suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki da yi musu
to wannan
zuwan mun ga sarki namu Allah shi mai albarka din dai duk al'adodi an ga shi yi na harka bisa gidan Kibiya shi na yi
to yanzu muna musan wannan gari ne an matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita
yanzu mun ban da matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su
harkoki wani
eh kamar namu na gado hakan ka
na tsaye tsaye
eh na tsaye tsaye yanzu shi su kai shi Kibiya dole na yanzu
shi an matsala ku
shi amma dole in ta kana Kibiya dole sai yayi
sai
an yi wannan harkoki na tsaye tsaye eh shi sai an yi wannan harkoki na tsaye
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan gidan Radio Ndiya FM na birnin Kwannin jagoriyar Nijar sai in ci muku sai wani karon idan fa Allah ya yarda
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.